This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 4 ga watan Maris. A babin rahotanni za a ji cewa yayin da ake ta bayyana mabambantan ra'ayoyi kan rufe makarantu a wasu jihohin arewacin Najeriya saboda azumi, hukumomi sun fara yin bayani.
To ba su wannan dama da su yi azuminsu cikin kwanciyar hankali, domin da wuya a ce yaro ya iya yin karatu da zai fahimta idan har ba natsuwa, musamman a jihohinmu da ke arewa maso gabas da ake fuskantar yanayi na zafi in an hada da wasu jihohi.
To kan wannan batu za a kira a bayyana ra'ayi yau, kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce BCP 2980650. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban, wanda Ramatu Garba ke gabatarwa, inda shirin yau zai dubi yadda ake azumi a Turai. Amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyan. Yau Talata, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Amurka tayin sasanci, yana mai cewa kasarsa a shirye take ta shiga tattaunawa kawo ƙarshen yakin Rasha da ta kwashe shekaru uku kan Ukraine da wuri-wuri, kuma za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin shugaban Amurka Donald Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Zelensky ya ce ganawa da yi da Trump a fadar White House a ranar Juma'a da ta gabata abin takaici ne, kuma a shirye yake rattaba hannu kan wata yarjejeniya da za ta baiwa Amurka haƙƙi na dogon lokaci ga wasu ma'adanan Ukraine da ake buƙata don ƙera kayayyakin fasahar Amurka. A cikin wata sanarwa da ya fitar akan shafin X, shugaban na Ukraine ya ce ganawa da Trump da mataimakinsa JD Vance bata tafi yadda ya kamata ba. Lokaci yayi don gyara abubuwa. Muna son haɗin gwiwa don sadarwa a nan gaba ya zama mai amfani. Trump ya umarci Zelensky da ya bar fadar White House kuma yarjejeniyar ma'adan da ba a sanya wa hannu ba. Yau Talata, ƙasashen Canada da Mexico da kuma China sun faɗi cewa za su sanya harajin ramuwar gayyakan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa wasu ƙarin haraji kan kayayyakin da suke fitarwa zuwa Amurka. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a ranar Talata kan kayayyakin da take karɓa daga manyan abokan cinikinta guda biyu, Mexico da Canada. Sannan ta ninka harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin China da ke shigowa da su ƙasar zuwa kashi 20 cikin 100. Trump da ya sanya sabon harajin ne akan Mexico da Canada, ƙasashen da ke makwabtaka da ita, koda bayan sun ce sun daƙile safarar haramtun ƙwayoyi da safarar miyagun ƙwayoyi cikin Amurka kamar yadda Trump ya buƙata. Dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari guda uku na Amurka sun faɗi sosai bayan sanarwar Trump a ranar Litinin, kuma kowannensu ya ragu da kusan kashi 2 cikin 100 a farkon buɗe kasuwar yau Talata. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah El-Sisi ya faɗi yau Talata cewa shugabannin ƙasashen Larabawa da suke taro a birnin Alkahira sun amince da matakin da Masar ta ɗauka kan shirin shugaban Amurka Donald Trump na sake gina Gaza. Taron wanda Masar ta kaɗu baƙuncin ya haɗa da sarkin Qatar da mataimakin shugaban haɗaɗɗen daular Larabawa da kuma ministan harkokin wajen Saudiyya. Shirin na Masar, wanda ya zo ne a matsayin madadin shirin shugaba Trump na watan Janairu na sake tsugunar da Falastina a wajen Gaza yayin da ake sake gina yankin, ya buƙaci mazauna Gaza su ci gaba da kasancewa a cikin yankin a wasu wurare bakwai na musamman a gidaje na wucin gadi yayin da ake kwashe baraguzan gine-gine. Daga ƙarshe, aƙalla mutane huɗu ne suka mutu, wato suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga bayan da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijiran Kakuma da ke ƙasar Kenya arewacin ƙasar. dubban yan gudun hijira a sansanin da ke karbar mutanen da ke gudun hijira daga rikici da fari a kasashen Sudan ta Kudu da Habasha da Burundi da kuma Congo sun yi zanga-zanga don nuna adawa da shirin raba abinci saboda karancin kudade. Hukumar samar da abinci ta duniya WFP da ke kula da rabon abinci a sansanin yan gudun hijirar ta ce a cikin watan Disamban da ya gabata rabon kayan abincin ga sansanonin yan gudun hijiran ya kai kashi 40 cikin 100 na mafi karancin abinci saboda karancin samun kudaden tallafi da ake yi. Hukumar ta WFP ta yi gargadi tsawon shekaru cewa tana fuskantar gibi a cikin gudunmuwar gwamnatocin da ta dogara da su wajen samar da kudaden da suke bayarwa.
To Sarfilu Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, yayin da 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu kan rufe makarantu da wasu jihohin arewacin Najeriya suka yi saboda azumi, hukumomin jihohin sun fara yin ƙarin haske kan musabbabin yin hakan. Jihar Bauchi na ɗaya daga cikin jihohin. Abdulrahman Muhammad Gareka.
Eto wannan abu ne da gwamnati ta fara kuma ba bana aka fara shi ba, kuma ba jihar Bauchi ce ta fara shi ba, kuma a gani na a matsayin uba da ke da ƴaƴa da ke karatu a primary da secondary, ina ganin abu ne da aka yi wanda ya dace saboda lokacin azumi ne. Idan ka lura akasari yara da dama da ke secondary suna azumi, wasu ma da ke cikin primary zaka ga sun kai shekarun azumi, to ba su wannan dama da su yi azumin su cikin kwanciyar hankali, domin da wuya a ce yaro ya iya yin karatu da zai fahimta idan har ba natsuwa, musamman a jihohinmu da ke arewa maso gabas da ake fuskantar yanayi na zafi in an hada da wasu jihohi. To sai ka ga ko da ma ba wanda baya karatu ya galabaita, balle wanda za a iya cewa yana karatu saboda azumi. Don haka ko babu rana, rashin cin abinci abu ne da zai sa babu kuzari ga dan adam, kuma in za ka yi karatu don ka fahimta ana buƙatar ka samu kwanciyar hankali. Don haka nake ganin wannan abu ne da aka yi wanda ya dace.
Kenan akwai ɓangaren da yake su suna ganin kamar an takura musu ne, musamman waɗanda yake ba mabiya addinin musulunci ba ne. To me yake gani da za a ce a kan wannan batu?
Eto kasan a lokacin siyasa ba a hana mutum magana, kuma a lokacin karkashin demokradiyya kowa yana da yanci in ya faɗi abu sai a saurare shi. Amma idan ka duba yawancin jihohi a Najeriya wanda suke da yawan musulmai, in yi misali da jihar Bauchi, ina ganin hatta yan uwanmu kristoci da muke tare suna farin ciki don su ga an bamu wannan hutu a nan da jihar Bauchi, domin bisa zaman lafiyar da muke yi da su zai yi wuya ma a jihar Bauchi sai an nuna maka wane ne krista ka sani. Misali ni inda na yi makarantar gaba da secondary college da na yi, shugabanmu krista ne, shugaban ɗalibai wato na ajinmu, mataimakin ajinmu krista ne, in ka duba kuma a nan jihar Bauchi aka yi. Amma dukkanmu har muka kare wannan ajin babu wata hatsaniya, ba wani batun ma waye ne shugaba ko kuma waye ne mataimaki. To don haka a nan jihar Bauchi don an yi irin wannan, ina da tabbacin cewa yan uwanmu kristoci da muke tare da su farin ciki za su yi saboda an tausaya wa abokanansu, wasu kanninsu ne, wasu yayyunsu ne. Kuma a yanayin da na gani a ofisoshi zan iya cewa ba ma a makarantu ba, kusan duka inda ma suna da hali ko krista ne yake shugabanta a jihar Bauchi, na yi imani a irin zaman lafiya da muke tsakanin musulmai da kristoci zai ba da wannan hutu ga yara don su yi azumi, wasu ma za su taya iyayensu ne wajen aikace-aikace na wannan lokacin azumi da sauransu, musamman mata da sauransu. Don haka ina tabbatarwa duniya a nan jihar Bauchi ga duk wanda aka ji ya yi magana, to ya aro maganar ce don siyasa, amma in dai krista ne dan jihar Bauchi ko wanda ba musulmi ba dan jihar Bauchi, kowa yana farin ciki da wannan, domin kusan uwa ɗaya uba ɗaya muke a wannan jihar.
Sai abin aikin gafara Alhaji Usman Shehu kenan kwamishinan yada labaran jihar Bauchi ke bayani ma Abdulwahab Muhammad matakan da koko dalilan da yasa gwamnatin jihar Bauchi ta rufe makarantu saboda watan azumi a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton. To kamar yadda muka ce akan wannan batu na rufe makarantu a lokacin azumi za a kira wayar mu a bayyana a yi yau kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla, bai kai gabas da nisa ba, bai canja ja a suna ba, bai kai arewa hali ba.
Madalla, to jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Watan Ramadan wata ne mai matukar daraja ga musulmi a fadin duniya. Lokaci ne na gudanar da azumi da yin ibada da neman rahamar Ubangiji. Amma ga musulmai da ke zaune a sassan Turai, yin ibada da kiyaye dokokin addini a lokacin azumin na tattare da wasu kalubale na musamman.
Ba duka ba suke son addini nan mutanen Nasaru.
In sun ganka kai kana musulminci ko kuma ka sawo an kaya da yake nufin na musulmi ne, abin yana ba su tsoro, kai kada kanka kana sanin ba su son haka.
Wasu na kokawa da yanda za su iya daidaita aiki da azumi, yayin da wasu ke fuskantar matsalar kauda ido kamar yanda addini ya tanadar.
Addini yana so mutum ya zama ya kama bakinsa, ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu.
In ka huto za ka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto za ka ga wanda ba ta yi shiga mai kyau. In ka kauda idanka kuma za ka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle-kalle kai kai gano ma ganga.
To a cikin shirin na wannan makon za a ji daga bakin wasu 'yan Nijar da ke zaune a Faransa da kuma wani likita da ya taɓa rayuwa a Turai da yankin Asiya, zai bayyana mana waɗannan matsalolin da kuma yanda za a iya shawo kansu. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba.
Sani Ali Adam, mazaunin Faransa. Ita ƙasar Turai gaskiya alhamdulillah za mu ce, saboda in Allah ya kawo ka Turai za ka ga yanda tsarin yake tafiya, akwai bambanci akan ƙasashenmu ma wanda ake ganin kaman ƙasashe ne wanda muna da yawancin musulmi. Akwai irin aikin da in kana yi bayyawa ka samu tarawih kullum, kuma akwai irin aikin da in kana yi za ka yi samun tarawih kullum. Misali daban da wani aiki da nake zuwa an yi da daddare, kaga ai zan yi samu in salat tarawih a koda yaushe, wanda misala ko guda akan salat tarawih.
Ni sunana Ali Usaini, mazaunin Faransa. To shi dai nan addini kana yin shi dai a yadda kake so cikin gidanka kawai. Akwai masallatai da yake cikin su, masallatai ma kiran sallar ma cikin masallatai ake shi, ba yadda za a yi kashi shi a waje, sai dai a waya ka kashi lokacin sallah ya yi ka tai masallaci, cikin masallaci kai sallar ka. Kuma waccan sallah in ka dawo daga aiki sadafan da lokacin da kake aiki, akwai mutane suna kama aiki lokacin sallah, kuma dole ne za su tafi aiki kenan, ba su samun damar sallar nan saboda sai da safe suke dawowa in sun dai da mareci.
Ka ce ɗaya daga cikin damuwarka akwai yanda ake kallon musulmai a Faransa, me yafi cimatowa ƙwarya dangane da hakan?
In mun samu kamar sauran ƙasasuwa kamar na san Ingila, musulmi na can su suna rayuwarsu da yake tare da nasarun ma suke mai kowane yana da inci ya yi rayuwar shi. To nan France ba shi ba ne ba. A nan France matsalar ba ka iya bayyana kanka kai musulmi ne. Da ka dan gudu wani abu guda na addini shi kenan, suwa abin ya ba su tsoro, suwa su kwatanta kama ba su ji daɗin haka ba.
To kamar yadda watakila aka sani, lokacin azumin watan Ramadan lokaci ne da ake so duk wani musulmi mai hali ya taimaka marasa ƙarfi ta hanyar bayar da abinci ko sauran kayayyakin buƙatu. To wannan ma ya kasance wani babban ƙalubale ga musulmai da dama da ke rayuwa a ƙasashen Turai.
Mu sadaka mu gida muke tura tafas ke mutanen gida wanda suke Nijar sun fi mu buƙata a nan. Munan kana azumin bai da wahala ma wanda mutane suna cikin kilima kin ma ba guda bane ba. Don kuma wanda haka nan kuma ga abubuwan masrufi da yi tsada. Duk wani taimako da zaka yi can gida za ka koma yanda ake ce sadaka ka fara ta da gida kafin ka yi ta waje.
Ga Hajiya Faiza Bawa, saboda yanayin wadata a ƙasashen Turai yasa ta kafa kungiya da ke taimakawa marasa ƙarfi da kuma masu buƙata ta musamman da ke rayuwa a birnin Kumasin Ghana.
Muna taimaka ma masu ciwo, amma ba masu ciwo kawai ba, marayu da waɗanda ba su da shi muna taimaka musu. Saboda mostly special kamar gurgaye da masu makafai haka, kamin su samu abinci ko wani taimako na yana da wuya. So mostly muna taimaka musu purposely, mu zazzana sunan su, mun san adadin su wadanda ke zuwa, muna ajiye some days su zo su register. Ne so ba wani kokuwa wurin a ba kowa abincin shi da kayan azumin shi, sa kowane shekara muna yi.
Allah yana ce azumi nasa ne shi da kansa zai saka masa. To duk waɗannan azumi da ke nuna falala, kana yin azumi ne domin ibada, kuma wata ne mai falala da Allah yake yin kamar bonus na rahama da jin kansa yake yanta bayi daga wutarsa, yake shigar da su cikin wake, wasu kuma yake ɗaga darajarsu wanda dama su ba a wuta suke ba wani laifi da su, yana ɗaga darajarsu a cikin azumi.
Dr. Tahir Lawan Ma'az kenan na sashen nazarin harshen Larabci a Jami'ar Bayero da ke kanan Najeriya. Ya shafa shekaru da dama a ƙasar Italiya kafin ya koma gida. A nan dai ya taɓo wasu daga cikin bambance-bambance da ke akwai a gudanar da ibada a Turai da kuma yankin mu na Afirka.
Turai dole mutum lokacinsa, tunda ba ƙasashe ne da suke da rinjayen musulmi ba, don haka ba sa la'akari da hatta hutu, ba ma na azumi ba, na ranar sallah ma ba sa la'akari da shi. Galibi kuma mutanen mu na Afirka da suke zaune a ƙasashen Turai, kamar yadda na gani a ƙasashen Italiya, akwai azumi shekara uku, akwai nauyin aiki. Duk mutumin da ya je ƙasashen nan Turai ya je ne domin neman kuɗi, domin ayyuka da aka sani ana yi a Turai. Don haka za kuma ka ga lokacin azumin yana farawa ne daga wajen ƙarfe 4 zuwa 5 na asuba, kuma ba zai ƙare ba. Wani lokacin shekarun da na azumi na ga yakan kai har ƙarfe 9 saura kwata na dare kafin rana ta faɗa wasu lokutan. Ya danganta da canjin yanayi da shekara. Daga baya kuma kaga mun yi azumin wanda ake yin sallar ƙarfe 7 saura ma zuwa 8. Kuma lokacin aiki kuma a Turai yana fara tun da ƙarfe 8 ne har zuwa ƙarfe ainihin 5 na yamma ko ƙarfe 6. Don haka kusan lokacin gabaki ɗaya da ake ana yin ayyuka ne, kuma ayyuka ba irin namu na ƙasar ƙasashen Afirka ba, aiki ne da ake yin sa fa awa. Don haka dole wanda ya saka aiki yana kula da yanda za ka yi masa aiki, dole ka ba da ƙarfinka da energy naka ka yi wannan aiki yanda ya kamata.
To dakta, wani ƙarin bayani za ka iya yi a game da batun kau da kai a daidai wannan lokacin da ake gudanar da wannan ibada ɗaya daga cikin shika-shikan addinin Islama?
Addini yana so mutum ya zama ya kama bakinsa, ya kama idansa daga kallon haramun da makamantansu. To amma ƙasashe ne waɗanda suke shiga da bayyana tsiraici fiye da kima, musamman yankin da ya sa'a ba ya zo a lokacin da ba lokacin sanyi ba. Wannan wani ƙalubale ne wanda mai azumi ke fuskanta, kamar yana rasa rabin ainihin ɓangare na azumin shi saboda wannan tabarruji da yake faruwa a ƙasashen Turai. Domin azumi kai nan ka sani, manzo Allah ya nuna mana ba wai mujarradin mutum ya daina cin abinci ya daina shan ruwa ba, a'a sai ya rinsa idansa ga kallon abin da bai halatta ba da makarantar su, wanda shi kuma a ƙasashen Turai ba zai yi ma karayi ba ga wannan ba.
Da misali, in ba lokacin sanyi ba ne In ka huto zaka ga wanda ta yi shiga mai kyau, in ka huto zaka ga wanda bata yi shiga mai kyau. Kai ne zaka tuna ma kanka da cewa manzo Allah ya ce ka kauda idanka. In ka kauda idanka kuma zaka zauna lafiya. In kuma ka tsaya kana kalle kalle kai kai ganin maganga.
Dalla ta haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gari bamban a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku Ramadan Mubarak, mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To a gaishe ki da tawagarki, yanzu kuma lokaci yayi da zamu bude layin waya ku kira ku bayyana ra'ayi kan batun rufe makarantu a wasu jihohin arewacin Najeriya saboda azumi. Lambar da za a kira kamar yadda aka sani ita ce 2-2-9-6-8-0. To da alamar muna da wani akan layi a Kaduna, wake kan layi.
To sunana Ibrahim Alarmar ga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim,
gaskiya dangane da rufe makarantu ni ba na goyon baya, saboda yaro karatu yana bukatan karatu. Muddin ka ja mai lokaci baka yi mai karatu ba, to wanda kai mishi a baya ma za ka iya neman shi karata. Zan fi ba da goyon baya akan a rage kwanakan, a kuma rage lokutan da ake yi. Maybe a ce za a yi karatu na kwana biyu a sati daya, sannan kuma yin awa biyar ake a rage a ce a dawo shi awa uku ko awa hudu. Dama a ce kwana 30 tunda sai ma ya fi 30, za a ce sai bayan sallah za a dawo da karatu. Yana da kyau dai ga hukumomi su ƙara duba don kada a rasa karatun da aka yi ma yaro a baya.
To mun gode Malam Ibrahim daga Kaduna, kuma bari mu kada jigawa. Wake kan layi a jigawa?
Abdullahi Rabi sauran ne akan layi.
To Malam Rabi,
alhamdulillah kamar yadda magabata suka yi magana kai shi wanda ya sauka, gaskiya ne saboda irin halin da ake shiga na yanzu da tsakanin tattalin arziki ga iyayen yara din da sauransu, da kuma ainihin ita kanta gwamnatin idan za a lafi dan tsaitsai tsari zuwa gwamnonin arewa su yi tsari da dai wannan babban ibada ce a yi a lokacin da kwana 30 din nan ya zama da cewa yara gaskiya ba sa makaranta. Domin kuma kudin ne da ake ciyar da su a ji kuma wannan kudi a jefa shi a cikin abubuwan da suke na cewa na azumi, irin zai amfani iyayen yaran da su yaran kuma za su nutsu, kuma su ainihin yaran ma yin ainihin azumi a nan gida zai taimaka musu sauraron tafsirai domin su samu tarbiyya ta addinin musulunci da tausayawa na gaba da sauransu.
To mun gode da ra'ayinka. Daga jigawa bari mu sake komawa Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Almusti Garba, barka da dare.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Gawo, mai rediyo da rikoda a kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa,
to alhamdulillah mun bi wannan maudu'i na yau. To amma ni abin da nake kallo, gaskiya al'amari ya kamata a ce bai kamata a ce an dakatar da makarantu gaba ɗaya ba, saboda ni abin da ya kamata a ce ta gwamnati ta tsara abubuwan da ya dace. Saboda shi Ramadan din nan ai za a iya yara su zuwa karatu da safe, misali karfe 8 ko da karfe 10 a tashe su. Kaga idan aka yi haka an ce mu kiyaye yaran. Amma yanzu wannan hutun da ake da gaba ɗaya a dakatar da makaranta gaba ɗaya a arewacin Najeriya saboda Ramadan, gaskiya wannan tsarin mu dai gaskiya ni kaina bana goyon bayan wannan tsarin. Ya kamata a kyale yara su karatun nan, domin karatun nan zai taimake su. Amma yaro yanzu yara su zauna a gida su ta faɗa da 'yan'uwansu, ko kuma a'a ka ga iyayen ma ga azumi ana yi, ga kuma ka ga abin da ya baya ba nan ba. Ya kamata gaskiya a tsara wannan tsarin, gaskiya wannan tsarin kaman bai ba ne muku ba ta alkari. Wata kowa ya sarwa lafiya. Alhaji Musa Garuwa take lafiya, na gode.
To mun gode Alhaji Musa. Bari mu je mu Kebbi, wake kan layi a Kebbi.
Malam Ibrahim ka Allah shi kana tare da Asabe mai fata ya wuce daga jihar Kebbi.
To Malam ɗan Asabe,
to gaskiya ni ban goyi bayan wannan hutu da aka bayar ba na azumi a makarantun firamare da kuma gaba da firamare, don mu kanmu mun makarantu na gaba da firamare mun yi azumi a makarantun ne, mun yi komai, an yi jarabawa, an yi exam, an yi test, an yi komai. babu wani abu da ya ja ba, amma da yake gonis ta ga yin haka ya dace, to muna fatan Allah Ubangiji ya sa wannan abin ya haifar da damar idan da fata za ku tashi lafiya.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu sake komawa dai Kaduna. Wake kalla ya Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ina jinka.
Abubakar malam nan su fikar a karamar hukumar kuduwa jihar Kaduna. To alhamdulillah mun ji mun rini. Kuma ni da ni dai ana fahimta dangane da wannan ainihin a garin da take dubuwa da ya tun in kai an ka diba za a ga ana ba da hutu kan wurin na ke su musu da sauran abubuwa da ya na tsala ta idan aka duba za a ga ni kan da ke hutu ba. Duba ta azumi ne kuma a kan bukatan hutu a yara za a ga a sun talabaita musamman a wannan na ba su za a ga a sun zafi rana gidan da su ne su nan a matakar malam ka an ka sauki na ita ta gudu.
To mun gode da ra'ayinka a kai ma, bari mu je Naija. Wake kallaye a Naija?
Kuna ga yayin da Bala ne wanki mun lare da shi ga an ga da tarayyar Najeriya.
To malam mala.
To a gaskiya na fage da gurbin za a bar ki dauka ka za ki ta kuskure ba na tara ayin ki na amma gaskiya kullu makarantu a kanga lokacin gaskiya ne ba shi to saboda yanzu ara za su manta wasu darasoshi da ya kamata a ce sun rike wasu darasoshi kana ta an je wuce to yanzu da an dawo an je an tsara masallan an dawo ana magana wai arzaka ga mutum kenan da su wannan yaran da aka ta kula su makaranta da lokaci ya saba ku kawo su wannan da ta karasa kuma a da siyasa ta da ta rage awoyi na zama makaranta a kai daga karshe ta kula sai zuwa sha biyu an tashi to ka daga ne yara ba su kwanta da abubuwan da aka kwama su ba da fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode da ra'ayinka, bari mu je Sakkwaton Shihu. Wake kalla ya Sakkwato?
Ana ladan girka.
To malam ladan.
Ana ladan girka.
To muna jinka.
Ahmed Laden Jirko Ibrahim.
Eh muna jinka Malam Ahmed. To da alamar dai layin Malam Ahmed ya samu matsala. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawa, ya bada ra'ayin shi, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta kaice.
To a takaice, yau talata shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wa Amurka ta yin sasanci, yana mai cewa ƙasarsa a shirye take ta shiga tattaunawa kawo ƙarshen yakin Russia da ya kwashe shekaru uku kan Ukraine da wuri-wuri, kuma za ta yi aiki ƙarƙashin jagorancin shugaban Amurka Donald Trump don cimma yarjejeniyar zaman lafiya. Yau talata, kasashen Canada da Mexico da kuma China sun faɗi cewa za su sanya harajin ramuwar gayya kan kayayyakin da ake shigowa da su na Amurka, bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wasu ƙarin kaya haraji kan kayayyakin da suke fitarwa da su zuwa Amurka. Amurka ta sanya sabbin harajin kashi 25 cikin 100 a ranar Talata kan kayayyakin da take karɓa daga manyan abokan cinikinta guda biyu, Mexico da Canada. Sannan ta ninka harajin kashi 10 cikin 100 na kayayyakin da China ke shigowa da su kasar zuwa kashi 20 cikin 100. Shugaban kasar Masar Abdel Fattah El-Sisi ya faɗi yau Talata cewa shugabannin kasashen Larabawa da suke taro a birnin Alkahira sun amince da matakin da Masar ta ɗauka kan shirin shugaban Amurka Donald Trump na sake gina Gaza. Taron nan wanda Masar ta karɓi bakunci ya haɗa da sarkin Qatar da mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma ministan harkokin wajen Saudiya. Akalla mutane huɗu ne suka samu raunuka sakamakon harbin bindiga, wato bayan da 'yan sanda suka yi arangama da masu zanga-zanga a sansanin 'yan gudun hijira na Kakuma da ke ƙasar Kenya arewacin ƙasar. Dubban 'yan gudun hijira a sansanin da ke karɓar mutanen da ke gudun hijira daga rikici da fari a ƙasashen Sudan ta Kudu da Habasha da Burundi da kuma Congo sun yi zanga-zanga don nuna adawa da shirin raba abinci saboda ƙaranci.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyata ga iyalan marigayi baban Rabaran Sambagin saboda rasuwar surukarsu Malama Lois Ibrahim Sambagin, wadda aka yi jana'izarta yau a Yalwan Bauchi bayan addu'ar bisu a majami'ar Ikwa Kagadama Bauchi. Allah ya jikanta ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumelo wanda ya tayi gabatar da shirin, da producer mu Julie Lazar Gresham, da kuma engineer mu ta yanzu Sayyida Hamdan, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalamu.